吧唧，没洋口味啊。yanayin tashin farashin man fetur na ci gaba da shafuwar al'amuran yau da kullum na 'yan Najeriya, a yayin da wasu 'yan kasar da dama suke cikin rudani dangane da al'amuran da suka shafi albarkatun mai a kasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana soke biyan tallafin man fetur, al'amura suka so matsananta ga 'yan Najeriya sakamakon karuwar farashin man fetur din lokaci zuwa lokaci, lamarin da kuma ya shafi kusan kowane bangare na rayuwar jama'a ta yau da kullum sakamakon tashin farashin kayayyaki da sufuri. Ko baya ga wannan kuma, gwamnatin ta bayyana karin farashin man a lokuta da dama. Da baya-bayan nan shi ne wanda aka yi a farkon wannan watan rikis ba tare da wani wa'adi ga 'yan Najeriya ba, lamarin da ya sa ake sayar da man daga naira 95 zuwa naira 1,200 a kowace lita a fadin kasar. Lamarin samun daidaito da soma aikin tace mai da babbar sabuwar matatar mai ta Dangote ta soma ya faranta ran 'yan Najeriya da dama, tare da ƙarfafa fatansu na kawo ƙarshen matsalar ƙaranci da tsadar man fetur ɗin. To amma kuma, wata sanarwa da kamfanin mai na NNPCL na Najeriya ya bayar kan yadda zai riƙa sayen man daga matatar ta Dangote ta sa murna ta koma ciki. 'Yan ƙasar da dama idan ka ɗebe 'yan ƙalilan da ke bibiyar al'amarin sun shiga ruɗu, lissafi ya ƙure su, ma'ana ba su da masaniya kan yadda al'amura ke tafiya dangane da sha'anin albarkatun man fetur da Allah ya albarkaci kasar da su. A wata ziyara da ya kawo nan ofishin muryar Amurka, gwamnan jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya Abdullahi Sule ya yi bayanin yadda turka-turkar take a sha'anin albarkatun man fetur a Najeriya.
Yawancin mutane suna ta magana ne kawai akan subsidy, an cire subsidy. To ba cire subsidy kadai shine babban damuwa a maganan mai ba. Muddin ana shigowa da kaya daga waje, wanda mai dai daga waje ake shigowa da shi a wannan lokaci, muddin ana shigowa da shi ne daga waje, sai ka samu dala sannan ka shigo da shi, ba a sayan kaya da naira a kasan waje. Saboda haka idan dala ya ci gaba da tashi, saboda ka san dala ya fara tashi tun daga 300 naira, 300 naira, 700 har wannan gwamnati ta zo, to yanzu dala ya kai naira 1,650 ake tsaya. To saboda haka wannan shine babban matsalan mai, ba cire subsidy kadai ba. A lokacin da dala yake 700, lokacin da shugaban kasa Tinubu ya cire subsidy, to a lokacin gwamnati ta wata biyan wani subsidy. Saboda 700 din da aka cire shine ake iya sayan dala a shigo da shi. To lokacin fa da dala ya fara miƙewa kai 1,000, 1,200, 1,300, to lokacin subsidy sai ya dawo. Wato wannan shine karfin hikimar maganan da yawancin mutane ba su fahimta ba.
Wato kana so ka ce tun lokacin Buhari kenan aka cire subsidy din?
A'a. Lokacin Buhari ba za a iya cewa an cire subsidy ba. Shi dai abinda gwamnatin Buhari ta yi shine ta ce daga watan 6 ba kuɗi a budget da aka sa na subsidy. Abinda wannan gwamnatin ta yi kenan. To amma ka san wannan gwamnati ba ta zo bane a watan 6, ta zo ne a watan 5. Saboda haka tun watan 6 na shekarar 2023, to tun a wannan lokacin fa aka cire subsidy din. To amma lokacin da aka cire subsidy din, dala yana naira 700 ne,
wato na official price,
official price.
Oh,
eh. To saboda haka cire subsidy din, gwamnati ta cire subsidy da gaske, amma gwamnati fa ita kadai ce take shigowa da mai. Ni ne manajin director na African Petroleum. Saboda haka mu ne masu sayan mai, mukai gidajen manmu. Din haka ita gwamnatin tarayya NNPC ita kadai ce take shigowa da mai daga waje. Ba wani mai shigowa da mai daga waje. Saboda dalilai biyu masu ƙarfi. Dalilin farko shine in ka je neman dalan da wuya ka samu a Central Bank, saboda ba su da dala isasshe. Dalilin farko kenan. Dalili na biyu da yake sawa in ka je ka samu dalan ka shigo da shi, farashin da ake sayarwa kai ba sai dai ka sayar sai dai kai asara. To shi yasa gwamnati tarayya ita kada yakan bata take shigowa da mai,
wato saboda haka ba doka ce ta hana saura shigowa ba, a'a wayannan dalilan guda
biyu, wayannan dalilai biyu
rashin kala da kuma in ma ka siyo sai dai ka fadi
da kyau kuwa
gwamnati ce kawai za ta iya daukan abin ita akan ta
da kyau kuwa.
Na'am,
shine ma'anar subsidy din da ba.
To yanzu your excellency, tunda ana tunani tunda mannan yanzu a gida ake hako shi kuma matatar Dangote a gida za ta tace shi, wato an cire wannan bukatun na dala kenan daga waje, misali kenan
da kyau kuwa.
To ina za a, me yasa kuma za a samu mai da tsada?
Eto dalilai biyu. An ce ka san yanzu bari in ga maka wani damuwa da ake da shi a Najeriya, yawancin mutane ba su fahimta ba har yanzu, kare da kai wannan tambayar din ka fahimta. An ce za a sayar wa Dangoten mai ne a dala, a naira, naira nawa za a sayar mishi ba a fadi ba, ka gane? Dan haka idan shi kuma mai din nan a kasuwan duniya ake sayar da shi, a dala ake sayar da shi. Misali idan aka ce yanzu mai din nan za a sayar ma Dangote akan kudin da ake sayar da shi a kasuwan duniya, misali a ce dala 90 amma zai biya a naira, ka gane? To a naira wani exchange rate na naira aka bashi? Idan aka bashi 1,600 ne zai biya. To kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki, ka gane? Saboda haka shi kuma dole ya sayar da shi, ba zai sayar da ya wadi ba. Shi mai abu ne wanda a kasuwan duniya ake maganan shi, ba a gida ba. Sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi, NNPC ta fito ta ce to kai Dangote za mu sayar maka da mai, ba a dawo ba nawa ne ake sayar da dala, ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala, za mu sayar maka da mai kowane randa daya, barrel guda daya kowanne za a sayar maka da shi a misali naira 1,000, ba abin da ya dame mu da dala. To kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan, ni kuma na sarrafa, to ni kuma zan iya sayar da shi a kuɗi kaza. To amma yanzu mutane suna ta surutu ne, an ce za a sayar da shi a naira, an ce za a sayar da shi, to za a sayar da shi a naira, naira nawa?
Saboda haka akwai buƙatar NNPC ma ta faɗa ma Najeriya su sani ga fa abin da za mu sayi a hannun shi.
Kaji haka maganan kenan, ni ba wai ina magana don kare Dangote ba ko kuma kare NNPC ba, a'a ina maganan ne gaskiyar magana kenan da ke ƙasa. Muddin ba a fahimci wannan ba, to kawai ana ta zagaye ne akan tebur daya. Za a sayar maka a dala, okay shikenan. Yau meye kasuwar mai a duniya? Dala 90. Dala 90, eh to kai Dangote za mu sayar maka a dala amma za ka bada naira ne. To shikenan, ya biya naira. To a dala nawa aka sayar mishi? A kan lissafin 1,600. To aka sayar mishi haka, dan me zai iya sayarwa shi kuma ƙasa da abin da ake yi? So inda aka taimake shi kawai shine an ce da shi, to Dangote maimakon ka je Central Bank ka je neman dala mai wuyan samu ka ba mu naira.
Your excellency, kasancewar ka wanda zan iya cewa zan iya bayyana ka da mai ruwa cikin masu ruwa da kake a harkar hada-hadan man fetur, tunda kamar yadda ka faɗa a baya, duk da arzikin da Najeriya take da shi, ya kamata ɗan Najeriya su dinga siyan man fetur lita ɗaya sama da naira 1,000?
To gaskiya, saboda Allah, idan ka duba waɗansu ƙasashe masu arziki kamar Saudi Arabia, kamar Kuwait, kamar Libya, duka yawanci waɗanda suke da mai akwai tsari da suka yi tantane da ya sa mutane suke samun abinciken rahusa. Ba haka bane, tun a Najeriya an yi refinery guda hudu, refinery guda biyu ne a Port Harcourt da babba da ƙarami. Akwai refinery a Warri, akwai refinery a Kaduna. To inda kamar an yi waɗannan refineries ɗin duka, duk suna aiki, duk ba su da damuwa, muna production ɗin mutum. Najeriya tana da ƙarfin da za ta iya yin mai miliyan uku, ba granda miliyan uku a kowane rana. Tana da ƙarfin da za ta yi haka, tana da man isasshe a ƙasa da za ta yi haka. Amma saboda rashin zaman lafiya na Niger Delta, abinda Najeriya take yi shi ne miliyan 1,300,000 zuwa miliyan 1,400,000, kusan shekara 5-6 kenan.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya. sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Muna godiya ga gwamnatin jihar Nasarawa Abdullahi Sule da Haruna Shehu marabar Jos da ya tattauna mana da shi, da Madadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.